العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك يا موا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan safiya ta talata yau 20 ga watan Ramadan bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 wanda kuma ya dace da 11 ga watan 4 hijiran miladiya 2023 a ci gaba da karatu mana tafsirin alqur'ani mai girma jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 40 cikin wannan sura mai albarka suratul qaf yau za mu tashi farkon aya ta 41 daga wannan masallaci mai albarka masallaci miyati dake wannan unguwa ta Bolari cikin garin Gombe kafin haka akwai tambayoyi a wannan tana cewa shekara uku ba ta yi azumi kila saboda dalilin rashin lafiya sai ciyarwa take yi to sai tace tana da yaro matashi a gidansu ba a bashi abinci zan iya bashi abinci a matsayin ciyarwa to tana da yaro kila ko yaron aiki ne ko kuma wanda ke zama a wurinta amma gidansu ba a bashi abinci ba za ta iya bashi a matsayin ciyarwa na'am shi abin da ya shafi harka na ciyarwa na imako na kafara ko kuma irin wannan na azumi zaka iya bawa duk wanda ba wajibi bane ka ciyar da shi wanda ke wajibi ka ciyar da su kuma mutane ne guda uku na farko shine matarka wanda ciyar da ita wajibi ne akan ka shi yasa ma ba za ka bata zakka ba bi halatta ba amma ita ya halatta ta baka zakka saboda ita ba wajibi ne ta ciyar da kai ba sai dai ta taimaka maka sannan abu na biyu sai iyaye da uwa da uba abin da ya sama har da kakannu sun shiga ciki kamar yadda malami suka yi bayani suna al-usul akwai usul akwai furu akwai asali ko tushe sune iyayenka to da iyayenka da iyayensu da kakanninsu duk in kana da hali wajibi ne ka ciyar da su sannan kuma sai abin da ake ce mishi al-furu al-furu kuma shine yaya da yayanka da yayansu da jikokinsu idan ba su da hali kai kana da shi wajibi ne ka ciyar da su wani na daukan wai jikan shi ba wajibi bane ya ciyar da shi wai bazan sai da akuya ta dawo tana ci min danga ba abin da ake faɗa kenan ko ba haka bane ba a musulunci jikanka in ba shi da hali sannan iyayen shi ba su da hali wajibi ne ka ciyar da shi shine al-furu dinka kenan da danka da dan shi da jikan shi duk hukuncin su ɗaya ne idan kana iya gadon su ina fata an gane kamar da iyayenka da kakanninka kana iya gadon su haka hukuncin ciyar da su ma wajibi ne to duk wanda baya cikin wannan kana iya bashi abinci a matsayin kafara kaga shi wannan da ta faɗa baya ciki sai wannan kuma to kaman tambaya ne kaman labari ne ma dai gashi nan wai ta ce ne game da maganan kishiya da aka yi kwanaki ta ce maganan gaskiya kowa ta je ta nemi mijinta kishiya ba a bar so ba ce masha Allah haram makaji ba kamar labari take to amma sai ta ce wai a taimaka mata da addu'a yawa dan abin da ake halin da ake ciki ma mijin da kan na son ƙara aure amma ita fa bata amince ba. To addu'an da zamu mata Allah hada kawunan ku aure dai sai an yi shi insha Allah. Allah kiyaye. Muna mata addu'a Allah ta'ala ya kawo amarya lafiya, ya sa albarka a cikin auren, ya kuma hada kawunan su. Shi kuma mijin Allah ƙara buɗa mishi, Allah ba shi ikon yi musu adalci. Wannan shi ne kawai addu'an da zamu miki. Munan irin wannan addu'a muke yi, ba mu addu'an hana ƙara aure. Wata rana shehu yana tafiya a cikin wani gari, haka kawai wani sai zo kwada mishi mari. Da ya kwada mishi mari, shehu sai ya cakume shi rikici, sai aka je gaban alkali. To sai alkali ya ce, mu a wannan garin hukuncin mari shine za a biya dinari ɗaya, kama a ce misali 10,000. Idan kamarin mutum a wannan garin hukuncin shine a biya 10,000, saboda haka yanzu za a biya shehu 10,000. Sai wanda ya marin ya ce ba shi da kuɗi, alkali ce to ka je gida ka kawo. To ashe alkalin da mutumin ƴaƴan bafanu suke, sai masa su gina akan kar ya dawo. To bai san shehu ya gan shi ba, lokacin ne masa su gina, in ka tafi kawo kar ka dawo. Aka zauna aka jira aka jira, bai dawo ba. Sai shehu ya miƙe ya zo gaban alkali, ya ce, ranka ya daɗe, a wannan garin nawa ne kace kuɗin mari? Ya ce 10,000. Sai ya tallawa alkali mari, ya ce, idan ya kawo 10,000 a baka. Sai kama hanya ya tafiye shi. An gane ku? Yawa, ta huma nan shi ya sa muka miƙe wannan addu'a. Sai wannan kuma tambaya ta ƙarshe take cewa, wanda yake da ciwon ƙoda yana iya ciyarwa? Kowane irin rashin lafiya ba a ciyarwa sai in likitoci sun ce mutum ba zai warke ba. Ina fata an gane. Idan ciwo ya zamo an samu likitoci amintattu musulmai sun ce wannan rashin lafiyan ba a tsamman mutum zai warke, tunda bisa tsammani suke gina hukuncin, ba wa bisa yaƙini bane ba, sai dai sai bisa kyakkyawan zato a bincike a ilmance, ba a zaman za ka samu sauƙi. To a wannan lokacin ya halatta mutum ya ajiye azumi, ya dinga ciyarwa ko da har tsawon rayuwar shi ne babu komai. Ina fata an gane. Wannan shi ne hukunci. Idan mutum ba shi da lafiya, ciwon ƙoda ya yi tsanani, Allah kiyaye, wanda ciwo ne kusa yanzu yana ta yawaita cikin mutane. Likitoci kuma suka ce wannan ciwon ya kai wani mataki, ya halatta a ajiye azumi. Amma kusan lokaci fa likitocinmu na Najeriya sai addu'a, imma ko saboda corruption din ya shiga ko'ina, ko saboda ƙarancin kayan aiki, sai ka rasa ma me yake faruwa. Akwai wata ramuka haɗu da wani mutum a Madina, Saudi Arabia kenan. Sai muna hira da shi, mutumin zariya ne, sorry Katsina. Sai ce min, ai daga Indiya yake, daga Indiya ya taho aikin umra. Sai ce, wato malam ƙasar wannan fa sai dai addu'a. Na ce, me ya faru? Ya ce, wani irin ciwon ciki yake damun shi tsawon lokaci. Ya je asibitin Katsina, ya je asibitin malam Aminu Kano, Teaching Hospital. Daga nan an tura shi Zaria asibitin Shika, asibitin ƙwararru na ABU Zaria. Duk suna ta ɗora shi akan maganin ulsa. Duk inda ya je a ce ulsa ne, duk inda ya je a ce ulsa ne. Sai aka ba shawara ko ya tafi Indiya ko ya tafi Egypt. Yana da wani aboki a embassy Indiya, yace ka zo zan ma visa kawai ka tafi. Yace da ya je sai suka ce, ai kansa ke damun shi ba ulsa ba, kansan ciki. Kuma ta kusa da kai wani matakin da sai dai mutuwa kawai a lokacin da ya zo shi. Yace sai suka masa operation, aka ɗora shi akan magunguna, aka ba shi wata shida akan ya koma, bayan wata shida ya dawo. yace yanzu ya koma indiya sun ci ya warke saboda jin dadi ne ma ya taho umra dan ya gode wa Allah to kaga inda a Najeriya yake da ya ci gaba da shan maganin ulsa ina fata an gane to abun akwai abun takeici kware da gaske wannan kadan ne daga cikin irin wannan labarun idan za a dinga baka sai kai mamaki akwai wata mata da na sani a Kano wanda daliba ta ci mijinta ko babban dan siyasa ne a Kano asali shi babban likita ne har ya zama famsec a ma'aikatan lafiya sannan daga nan kuma aka bashi commissioner aka zo aka ya rike mukamai da yawa to sai take fama da ita ma wani irin ciwon ciki an mata tiyata har sau biyu an mata asibitin Abuja asibitin kasa gaba ɗaya fa an mata a Kano ciwon ciki bai daina ba sai suka tafi muna cikin wanda muka ba mijin shawara cewa wannan matan ka fidda ita waje tunda kana da hali imma ko India ko Saudi Arabia ko Egypt ko duk inda sai ce to dama zai je umra bari su tafi daga nan sai su je asibiti da suka je asibitin aka sai aka ce matan da za ta ganta tana hutu amma za ta dawo ma cikin satin nan da matar ta dawo ta zo ta ganta ta ce ai rashin lafiyanki ma bai alaka da tiyata gabaɗaya tiyata biyu aka mata a Najeriya ta ce duk likitan da ya tiyata wannan bashi da hankali magunguna kawai aka rubuta mata kuma cikin ikon Allah ta warke idan abun ya tashi kamar za ta mutu tiyata har sau biyu to kaga irin yanayin da muke ciki a ƙasar nan kenan Allah sauke wata ran ni kaina wani abu ya taɓa faruwa da ni a Lagos nayi wata kamar uku ina mura babu tsayawa ba irin maganin da har na gargajiya kusan an gaji sai a koma gargajiya duka ani wallahi sai na tafi na koma makaranta lokacin Misra da na je Egypt daga iyako sai nake ga wani abokina sai ce ka naji kana mura ko dai esin jirgi ne nace a wannan muran ta fi wata uku dama ina so zan je asibiti ce ba wani asibiti chemist zamu je chemist na cikin anguwa wallahi tallahi da muka je bayan sallar isha muna masallaci sai ga wani likita yana da chemist za mu zo wurinka anjima irin chemist fa na cikin anguwa din nan irin namun nan na je nace mishi ga abin da ke damuna sai ce kawai wani magani zai banya min allura wallahi washe gari ban tashi da muran ba wallahi malam washe gari na tashi na ji muran yadda ka san an zare ta chemist din anguwa fa ba asibiti ba sai ka rasa mu kasan nan kan me yake damun mu ne ma ta ko ina ba sauki fa Allah sauke to kawai a maganin wannan in Allah halice ka a Najeriya dama Allah yi ne dan ya jarrabe ka ina fata an gane to kawai kai ka bi Allah sau da kafa dan ka samu aljanna amma Najeriya kan babu dadi wallahi shine gaskiyar magana kasa ce mai dadi mai albarka mai alkhairi amma an yi lacking leadership babu kyakkyawan shugabanci duk shine inda matsalar take Allah ta'ala ya tausaya mana kamar da na faɗa zamu tashi a farkon aya ta 41 cikin wannan sura mai albarka suratu qaf na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim was جامع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج
وبنجي سبحانه وتعالى يتي واستمع يا كي ودنا النبي مي جرما صلى الله عليه وسلم يا النبي محمد alayhi salatu wassalam wastami yace ka ji ka saurara yauma yunadil munadi ranan da mai kira zai kira min makanin qarib daga wuri mafi kusa daga wuri wanda yake kusa anan Allah ya ja hankalin annabi ne kaman zaka mutum magana ka ce ka saurare ni Allah ce wastami ka saurara ya kai annabi Muhammad kaman ka ce menene mai zan saurara Allah ce yauma yunadil munadi a ranan da mai kira zai kira min makanin qariba daga wuri wanda yake mafi kusa qala qatada imam qatada kaman da ibn kathir ya kawo cikin tafsirin shi ibn ja'amata sadusi yace qala ka'bul ahbar akwai babban malamin yahudawa ana ce da shi ka'bul ahbar wanda shi babban malami ne a cikin yahudawa tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya zo ya samu labarin shi amma bai musulunta ba ya taho madina dan ya musulunta ya iso madina aka ce mishi annabi ya rasu to ya musulunta hannun sahabbai ya zama ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a addinin musulunci yace ya amuru Allah ta'ala malakan Allah zai umarci wani mala'ika an yunadiya yayi kira ala sakhratin bi baitil maqdis zai hau kan wani dutse a kusa da ainihin masallacin Qudus da ke kasan Falastin yace ayyuhal idhamul baliya zai ce ya ku waɗannan kasussuwa waɗanda suka riddige wal awsalul mutaqatti'a ya ku gabobi da suka tsintsinke inna Allah ta'ala ya'murukunna Allah yana umurtan ku an tajtami'ina li fasl al-qada' ku hadu ku tattaru wuri daya domin fuskantar hukunci domin za a je wajen da za a rarrabe tsakanin zare da abawa tsakanin aya da tsakuwa inda Allah zai ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimun fariqan hada wa fariqan haqq alaihim ad-dalala fariqan fil jannati wa fariqan fis sa'ir wadansu su yi wuta wadansu su yi aljanna to a wannan lokacin wani mala'ika Allah zai sa zai kwala kira kowa sai ya ji duk wanda ke da rai da wanda ya mutu da waɗanda suke ƙarƙashin ƙasa da wanda duk inda ka mutu sai ka ji wannan kiran da wannan mala'ika zai dan dama wannan zai faru ne bayan kowa ya mutu kun sa akwai busa na farko da mala'ika zai busa kaho duk wani abu mai rai sai ya mutu wanda ke cikin duniyar nan to za a yi busa na biyu kuma wanda duk wanda ya mutu din kuma zai tashi dan a tafi filin hisabi to a wannan lokacin wannan mala'ikan Allah zai kira shi to kun ga anan zai wannan kiran ne fa a ƙasar Falastin akan wani dutse kusa da masallacin Qudus amma duk wanda ke duniya kuma sai ya ji shi kaga ba abinda zaka yi mamaki bane ba Allah ne zai isar da wannan kiran da ikon shi kunnan duk wanda yake mace ai kaga wanda ya kera misali wannan abun ai kaga mutun ne amma zaka yi magana wanda ke nesa kuma ya jika to akwai wani abu da zai ba mutun mamaki idan mutun ya je kasan Jordan tunda tana daga cikin kasashen da annabawa da yawa suka rayu dama wuraren da suke da tsofin tarihi a duniya dama Jordan tana ciki da kuma yankin Falastin da kuma Isra'il a yanzu al-ardul maghsuba to wannan wurin galibin annabawa a nan wurin suka rayu mafi yawa wanda Allah ya bada labarin su to zaka je ka ga wasu irin gine-gine da wasu irin abubuwan tarihi wanda za su baka mamaki akwai wani wuri a Jordan idan ka je ka shiga kamar hall ne kamar ɗakin taro ne kamar qa'atul ijtima' to kusan ɗakin taro yanda yake da girma to haka su ba suke da irin wannan na zamanin shekaru dubbai ba da suka wuce to kaga ɗakin taro ana buƙatar speaker haka ne ko ba haka ba wanda da shi muke amfani a yanzu ko a masallaci ne ko a duk wurin da ake tara mutane da yawa to amma tun shekaru dubbai da ya wuce suna da wani ilimi wani wuri ne in ka je ka tsaya in kai magana a gun wanda ke nesa zai jika idan ka bar wurin kuma ka dawo kai magana a gefe yanda ka san ka dauke wannan abun haka zai zama ban gane ko kun gane ba yanda aka gina wurin da ilimin da Allah ya basu wuri ne da in kai magana a gun muryan sai ya tafi nesa wanda in ka bar gun kuma kai magana ba inda zai ji sai ne wanda ke kusa da kai ne zai jika ina fata an fahimta wannan zai nuna maka cewa wato kowane zamani kowane al'umma akwai wani irin ilimin da Allah ya basu bai ba wasu wane ba kuma kowane irin nashi abun mamaki ne Allah subhanahu wa ta'ala zai umarci mala'ikan yin kira ya kwala kira ya kira mutane cewa duk wanda yake mace ya tashi sai Allah ce yauma yasma'una sayhata bil haqq a ranan da za su ji kara kara na gaskiya wani irin kara za a ji duk wanda ya mutu sai ya tashi shine Allah ce kara na gaskiya sai Allah ce zalika yawmul khuruj wannan shine ranar fitowa daga cikin kaburbura Allah ya ce yauma yakhrujuna min al-ajdasi sira'an ka'annahum ila nusibin yufidun wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu 'alayhi wa lahu al-mathalu al-a'la fil akhirah wa huwa al-'azizu al-hakim yanda Allah ya halicci halitta a karon fari haka zai dawo da su kuma a karo na biyu wannan shefi sauki ma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala yauma yasma'una sayhata bil haqq a ranan da za su ji kara kara na gaskiya Allah ce zalika yawmul khuruj wannan ita ce ranar fitowa daga cikin kaburbura sai Allah ya ce mi
inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir
ubangiji subhanahu wa ta'ala yace inna nahnu lalle mu muke rayar da halitta Allah shi ya halicci kowa da komai kuma shi ya raya wannan abun sannan kuma wa numitu mu ne kuma muke kashewa sai Allah ce wa ilainal masir sannan makoma kuma a wurin mu take duk wani mai rai zai koma wurin Allah subhanahu wa ta'ala fa yujazi kullam bi amalihi kowa Allah zai saka masa gwargwadon abin da ya aikata wa in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun duk abin da ka shuka shi zaka girba idan ka shuka alkhairi a rayuwanka na duniya ka samu alkhairi idan ka shuka sharri kuma a gidan duniya tun daga cikin kabari har zuwa filin hisabi sharri zaka samu ko kai wane ne kuma da sarki da bafaje ba bambanci a gaban Allah subhanahu wataala da gwamna da commissioner da farmsec da director da messenger da mai shara a wurin Allah dukkan su ɗaya ne da mai shago da yaran shago da malami da dalibi da talaka da mai kuɗi da mace da namiji da tsoho da saurayi dukkan su da balarabe da baki da bature da dan china kowaye a wurin Allah subhanahu wataala hisabi dai zai musu ba zai ce ba dan kai sarki ne ko kai gwamna ne ko kai balarabe ne ko kai malami ne hukuncin ka daban ne kowa ɗaya ne ranar gobe kiyama ba wanda wani matsayin shi zai kubutar da shi sai aikin shi ina fata an gane duk wani matsayi daga dara a nan gidan duniya za a yi shi babu wanda ke da matsayi ranar gobe kiyama sai wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah ya bi Allah sau da kafa yasa Allah ya ce inna nahnu nuhyi lalle mu in ji Allah mu muke rayawa wa numitu mu muke kashewa wa ilainal masir sannan makoma kuma a gare mu take sannan inda zaka san dole a koma wurin Allah din babu wanda yace ce ba zai koma ba inda a ce akwai wanda iko zai hana shi mutuwa ka dauka misali anan a Najeriya ba wasu kasashe ba ba da misali da abunda muka sani da sai mu ce irin General Sani Abacha bai rasu ba saboda sojojin da ke gadin fadan shugaban kasa kadai ya kamata a ce sun kori mala'ika mutuwa haka ne ko ba haka ba da ya kamata a ce Alhaji Musa Yar'adua da bai rasu ba ya kamata a ce Umaru Musa Yar'adua da ya kamata a ce masu gadin fadan shugaban kasa sun kore shi da a lokacin da aka zo zari ran shi ga manyan sarakuna irin Lamidon Adamawa irin Ado Bayero irin sarkin musulmi Macido irin Shehu Borno irin sarki Shehu na Gombe duk Allah ya ji kansu da rahama kaga inda mulki ne da takama da isa ba wanda basu yi ba amma sun koma ga Allah subhanahu wataala qada wa adala kulli amrun la maradda lahu hatta qada wa ka'anna al-qawma ma kanu kowa ya koma ga Allah kamar ma ba a yi su sun zama tarihi mulki da izza da isa irin na Queen Elizabeth sarauniyar Ingila an tara manya-manyan likitoci na Birtaniya United Kingdom duk wani likita ina magana da wani likita yana Ingila yace malam likitan da yake jin ya isa Ingila sai da aka neme shi aka ce aka tara guda 100 wanda sun kware a kowane fanni aka ce ana so ku taimaka ku saving rayuwar Queen kar ta mutu ku taimaka kar ta mutu abinda ake bukata a ce ta yi shekara 100 a duniya kusan taro tana da shekara 96 to ana so ne a ce ta cika dari chip chip kafin ta gudu kaga kafurci kenan ko likitocin nan suka zo su Scotland ko sa a Scotland ta rasu suka buga suka buga suka ce ina kai za ta dade kawai ai hakuri saboda me Allah ya ce queen ina son ganinki kwanakin da na eba miki ya kare ki dawo wuri na duk duniya ba wanda zai race tafiya in kana bibiyan abun zaka ga abun mamaki kawai sai ga breaking news cewa queen tana cikin wani irin hali tana cikin kulawar likitoci na gaggawa to inda zaka gane cewa mutuwa za ta yi duk wani royal abun nan family inda member ne ko babba sai gashi kawai suna tafiya inda take su an sanar da su cewa za ta rasu tun daga shi sarki Charles da shi Prince Williams hatta Prince Harry wanda ma ba shi ne da shi sai gashi ya dau jirgi ya tafi karshe dai shine aka zo aka ce kawai queen ta rasu kun gane abin da ma'ana inda a ce akwai wanda bai kamata ya mutu ba a lokacin da queen ne saboda ita ce shugaban Commonwealth duk kasashen renon Ingila kuma duk duniya ita kadai ce mutumin da ba ya rike passport duk duniya kowa na da passport amma ita ba ta da shi ba ta rike passport duk inda za ta je a duniya sai dai kawai ta ci ita kadai ce a duniya da take tuka mota babu driver's license duk duniya kowa na da shi in kaga wanda bai da shi sai dai irin Najeriya amma ba mu damu da shi ba amma ita doka ne bai yadda mata rike wani license ba kowani iri sannan kuma duk duniya ita kadai ce take da ATM nata na kanta ita kadai ke cire kudi a ATM ne ba wanda ke da wannan a duniya ko shugaban America ina fata an gane sannan kuma ita kadai ce a duniya ba a yadda kowani kotu ya mata hukunci ba ina fata an gane Queen Elizabeth duk duniya babu kotun da zai iya kama ta yanzu tana kotun Allah ko ba ta ci kun fahimci abin da kyau sarauniyar Ingila kenan duk duniya doka ne babu kotun da zai iya kama ta wato idan kana jin abubuwan da take da shi wanda suka shafe ta ita kadai zaka yi mamaki amma tana ina yau ta mutu ta koma ga Allah subhanahu wataala ta yi mulki shekara wajen 60 tana mulki shekara 60 da wani abu shi yasa duk wanda ya tashi ya ji kawai sarauniyar Ingila bai sai shi aka nada ta ba to an nada ta tun 19 wuraren 52 ne ko makamancin haka shekara 60 tana mulkin Ingila to kaga duk dan shekara 60 da biyar kai dan shekara 70 ma yana shekara 10 lokaci ya tashi ne ya je kawai ana sarauniyar Ingila amma kaga an gama mulkin an yi duk abin da aka yi karshe kuma dai duniyan dole an batta to wannan ka dauka a matsayin wa'azi lalle ni ma fa dole sai na tafi babu wanda zai hana ni Allah ce inna nahayu lalle mu muke rayawa nahnu nuhyi wa numitu mu muke kashewa ba wanda yake kuma ya hana wa ilayna al-masir makuma kuma a gare mu take sai Allah ya ce
yauma tashaqqaqu al-ardu anhum siraa dhalika hashrun alaina yasir
Allah ya ce yauma tashaqqaqu al-ardu anhum a ranar da kasa za ta tsage musu su mutane kenan kasa za ta dinga tsagewa sira'an kaga mutane sun fito suna sauri Allah ce muhti'ina ila da' za ga suna sauri babu jinkiri duk wanda ya farka a lokacin yana tashi daga kabari kawai za ga ya fita a firgice yana sauri dan ya amsa kiran Allah subhanahu wataala babu jinkiri babu neman ina wani kowa ta kan sheki Allah ya ce yawma firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi a ranan da zaka ga mutum yana guduwawa dan uwan shi da mahaifiyan shi da mahaifin shi da matar shi kowa ya gani ka guduwa yake Allah ya ce li kulli mar'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi a wannan ranan kowa ta kan shi yake babu abokantaka babu yan uwantaka babu soyayya babu kiyayya kowa ta kan shi yake kawai a lokacin babu wanda zai ce wai zai iya taimakonka haka nan kai ma ba za ka iya taimakon kowa ba shi yasa wani magabaci yake cewa idan ka san cewa kai kadai zaka shiga kabari ba wanda zai taimaka maka ko akwai ba wanda zai ce kai wannan abokin nawa ba zan bar shi kadai ba barin dan je nemi shi kwana biyu zai yi ko wannan kawartawa yanda muke da ita kaman tip da taya ai bari in rakata ko kwana uku ne mata daga nan na fito ba wanda zai miki wannan abu to idan har ka san wannan to karka damu da me mutane suke kuma karka damu da me mutane suke cewa shi yasa wani daga cikin masu hikima yake cewa wai mafi girman prison ko mafi bala'in prison da zaka rayu a ciki shine ka rayu kana tunanin me mutane suke tunani akan ka kun gane wannan ma'anar magana abinda ake bukata kawai kai gyara tsakaninka da Allah karka damu da me mutane suke cewa akan ka idan ka gyara tsakaninka da Allah to ka gyara tsakaninka da mutane bi ma'ana karka cuce su karka zalunce su karka zama annamimi amma in kana kan wani abu na gaskiya ko kuma na daidai to karka damu da me mutane za su ce akan ka dan kai kadai zaka shiga kabari kai kadai zaka mutu kuma kai kadai za a tashe ka ran tashin kiyama kun ba mai taimaka maka Allah ce sira'an za su fito suna gaggawa Allah ce zalika hashru alaina yasir lallai zalika hashrun alaina yasir mala usma ana ba magana zalika hashrun lallai wannan tattarawa ne alaina yasir mai sauki akan mu Allah subhanahu wataala anan abinda yake gaya mana shine duk mutanen da suka mutu idan suka tashi to zalika hashrun wannan tattarawa ne a tattara su wuri daya a fili daya alaina yasiru abu ne mai sauki a gare mu inji Allah subhanahu wataala babu abin da zai gagari Allah a ce tattara mutanen da ya halitta tun daga kan annabi Adam har zuwa dan da za a yi faran tashin duniya na karshe duk Allah zai tara su a farfajiya guda daya a ina ne Allah kadai barkon shi sani yanzu kalli taro irin na misali sallan idi ko taro na wani misali abu wanda yake da muhimmanci kalli yawan mutane to a ce maka mutanen duniya gaba ɗaya za a tara su a wuri daya kuma kowa Allah ya san shi ya san abin da yayi ya san abin da ya aikata ya san kuma sakamakon da zai mishi babu wanda za a zalunta sai Allah ya ce mini
nahnu a'lamu bima yaqulun wama anta alaihim bijabba
Allah subhanahu wa ta'ala a ayin da muka karanta da yake cewa yawma tashaqqaqul ardu anhum sira'a ranan da ƙasa za ta tsatsage musu yace zalika hashrun alaina yasir lallai tattara suna abu ne mai sauki a wurina a wata aya Allah yake cewa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar yanda ka san iftawan ido haka Allah yake alamarin shi kun faykunu kawai da Allah ce kaza ya faru abun zai faru ne a take ba tare da wani jinkiri ba Allah ce ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida da halittanku da kuma tada ku daga cikin kaburbura yanda ka san kai numfashi guda daya haka abun zai faru ba abu ne da fa zai dauki lokaci Allah yana so ya tara mutane ba Allah ce yawma da'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa bithum illa qalila duk yanda ka jima a duniya a ce kai shekara 100 kana rayi idan fa ka mutu zaka dauka kamar awa ɗaya kai a duniya idan kana so ka gane wannan misalin a ce ka taba zama a wani wuri ko a wani gari ka zauna shekara 10 sai ka dawo bayan kwana ɗaya sai ka ji kamar a mafarki ka je garin ka dawo haka ne ko ba haka ba sai dai ko baka taba yin yawo ba ko baka taba zuwa ka jima a wani gari ba zaka ga kaman cikin kiftawan ido abun ya faru yanzu inda zaka tuna daga azumin bara zuwa azumin bana sai kaman kwana ɗaya ne abun haka ne ko ba haka ba to haka rayuwar duniya ma yake sai kaman a mafarki ne kawai abun ya faru kuma wani abu da zai ba mutum mamaki Allah subhanahu wataala yana da hikimomi kala kala shi yasa ya sa mana bacci shi baccin nan kaman mutuwa yake an sanya mana bacci ne dan ya zanto wa'azi ma a gare mu bayan a cikin baccin akwai hutu kuma ka yadda lalle za a yi mutuwa a cikin bacci ne fa za ka kwanta ka yi bacci ka ganka a wani gari kuma ana ta harkoki da kai kuma sai ka farka. Haka da ko ba haka ba. Kuma wani abu da zai baka mamaki game da bacci, zaka yi bacci kai mafarki ko ana ta dukanka ka tashi ka ji duk jikinka na ciwo, ka yi laushi ka da ku, wallahi yana faruwa. Ko kuma kaga an biyo mutum a cikin bacci yana ta gudu ana bin shi, yana ta gudu sai ka zo dab da wani rami zaka fada sai ka farka, kaga mutum yana ta nishi, wani lafiya dai wallahi wani mummunan mafarki ne. Haka ne ko ba haka ba? To kasancewa lallai Allah abun tsoro ne. Wani daga cikin malamanmu Dr. Bashir Umar Al-Furqan hafizahullahu warahu ya ba mu wani labari, yace wani daga cikin manyan mutane a Kano, Allah mishi rahama ya rasu, ya ba su wani labari wani abu da ya faru da abokinsu. Yace abokinsu ne irin tun da samartaka har aka girma, amma sai zanto shi yana da dan matsaloli na wajen bin Allah, akwai shi da ayyukan sabo, yana wancan yana wancan yana abubuwa da marasa kyau. Wata rana sai kwanta bacci bayan sallar asar, baccin da ya kwata-kwata minti 15 ne, irin bacci ya sace ka dinnan. Da ya kwanta a cikin baccin sai ya mafarki ya mutu, haranta shi kiyama, an zo filin hisabi, an masa hukunci, an ci a kai shi wuta. Allah ya rubuta masa shekara 100 a cikin wuta. Ya ce wallahi a cikin baccin nan aka kama shi aka kai shi wutan jahannama, aka dinga azabtar da shi sai dai shekara 100. Sai dai shekara 100 cif-cif sai ya farka daga bacci. Yana farkawa ya zari, ba shi da hankali, ya samu tabin hankali. An ga ya tashi a birkice a gajiye, duk jikin shi ko ina ba lafiya. Aka kwashe shi sai asibiti, sai da ya wata shida kafin ya dawo cikin hankalin shi. Wannan fa labari ne muttafaqun alayhi. Dr. Bashir ya ce mutumin nan sai bayan wata shida sannan ya dawo hayyacin shi, yake iya gane matansa da dan shi da abokin shi, ya dawo yana magana ma na hankali, da gaba ɗaya ya zare kawai, ya zama 19. Kasan shi ne ƙarshen 10 a Hausa, ko daga 11 12 10 da an yi 19 10 ya kare, to ya zama 19. To bayan wata shida nan da ya dawo cikin hankali shi, bai ga ya kowa abin da ya faru da shi ba. Sai wata rana sai ya samu abokan nashi, daga cikinsu akwai shi wannan wanda in na faɗi sunan shi nan kowa ya sani, amma ya rasu kamar shekara 3 da ya wuce. Sai ce wani kun san rashin lafiyar da nayin nan, ba wani rashin lafiya bane wanda na cuta ko wani abu, wallahi ga abin da ya faru da ni, mafarki ne na kwanta bacci bayan sallar azhar, bacci ya sace ni ina kwanci, kawai ne mafarki na mutu an tashi kiyama, kuma an kai ni wuta na shekara 100 ana min azaba. Shi yasa ina farka sai na haukace kawai, yanzu Allah ya dawo min da hankali na. Sai ce tuna alƙawari daga yau duk wani iskancin da nake na daina. Ina fata an gane. Yace duk wani aikin sabo da yake wallahi ya daina. Sannan kuma zai dawo mutumin kirki, zai na kula da ibada, zai na duk abin da ya kamata, kuma abin da ya faru da shi kenan. Ya dawo mutumin kirki, ibada, addini, duk aikin sabo ya daina. To anan zaka iya gane lallai abin da ya shafi ruhi na dan adam Allah ne kawai ya sani. Dan in ka mutu ruhinka ake zarewa, to kamar haka mutuwa ma take. Shi yasa Allah ya kira bacci ma da mutuwa. Yace huwa yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Allah shi yake kashe ku cikin dare, ya kuma san me kuke aikatawa da rana. Allah ce Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautaha wallati lam tamut fi manamiha. Bacci din kanshi, shi yasa Bahaushe yace bacci kanin mutuwa. Kuma haka ne. To yanda kake mafarki abubuwa su faru da kai, kuma ka san tabbas haka ne, haka mutuwa mai. To shi sa mutum ya ji tsoron Allah, ya tsare dokokin Allah, sani duk abin da Annabi ya bada labari zai faru da kai a cikin kabari da filin hisabi da wuta da aljanna, wallahi gaskiya ne. Sai Allah yake cewa a cikin wannan ayan, yace nahnu a'lamu bima yaqulun. Annabi ya Allah ya koma yana rarrashin manzon Allah, yana lallashin shi. Yace mu muka san bima yaqulun, abinda suke fada dangane da kai na batanci ai nahnu a'lamu mune mafiya sanin bima yaqulun abinda kafire suke fada dangane da kai cewa ko kai makarici ne ko matsafi ne qur'anin nan ma maganan ka ne kai kake tsarawa ba maganan Allah bane annabi ce Allah ya ce karka da mu wama anta alaihim bijabbar kai kan ba mai tilasta musu bane cewa dole sai sun karbi wannan addini Allah ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ba kai kake shiri wanda kaga dama ba Allah shi yake shiri da wanda yaga dama Allah ce laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha ba kai kake shiri ruwa ba Allah ke shiri da wanda yaga dama Allah ce fadhakkir innama anta mudhakkir lasa alaihim bimusaitir Allah ce fadhakkir kai wa'azi kai gargadi innama anta mudhakkir kai kawai aikin ka shine gargadi lasa alaihim bimusaitir ba kai zaka ce dole dole sai an karbi abin da ka fada ba ba kai zaka ce dole sai an yi imani da abin da ka zo da shi ba innama alaina albalagh wa innama alaykal alaykal balagh wa alaina alhisab Allah ce aikin ka shine kai kanka isar da sako amma kuma hukunci din yana hannunmu duk waɗannan ayoyi suna lallashin manzon Allah ne cewa kar ya damu shi dai kawai yayi wa'azi sauran kuma ya barwa Allah subhanahu wataala sai aya ta karshe a wannan sura Allah ya ce ni
fadhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id
Allah ce fadhakkir ya kai annabi kai wa'azi fadhakkirin nafa'ati dhikra kai wa'azi shi wa'azin kadai yana amfanan wadanda suke da imani ne Allah ce fadhakkir kai wa'azi kai gargadi bil qur'ani da alqur'ani littafi mafi daraja mafi kima mafi kamala a ban kasa babu wani littafin da aka rubuta a duniya face bayan wani lokaci ko da kai ka rubuta inda zaka dauka sai kaga akwai inda ya kamata ka gyara ka tambayi duk wanda yake wallafa littafi kowanne iri ne in yayi rubutu shi da kanshi bayan wasu shekaru inda zai duba sai ce kai nan da kaza ya kamata ya sa ko kuma ka rubuta a take wani ya dauka ya duba sai ya ci gyaranka babu littafin da ba ci gyara wanda ya rubuta ba sai alqur'ani mai girma daga nan zaka san annabi ba shi tsara littafin nan ba magana ce ta Allah sannan alqur'ani shine littafin da mai baiti yake cewa damat ladaina fa faqat kullu mu'jizatin minan nabiyina iz ja'at wa lam tadumi duk wani littafi yazo ya shude amma alqur'ani gashi nan a cikin mu ya tsallake kowanne irin mu'jiza da kowace irin karama duk wani miracle da ka sani to alqur'ani ya shiga gaban shi sannan wani abu da zai baka mamaki akwai waɗansu sukan yi yawan tambaya musamman in kana yawo kasashen turawa sai ce dan me Allah ya saukar da qur'ani da larabci ke su maka wannan tambaya suna ganin me yasa ba saukar da shi da yaren turanci ba ko faransanci ko yaren china ko yaren india ko kai ma ka ci a saukar da fulatanci ko da hausa ko da barbarci in ya halarta an gane ko to sai ake ba su amsa da cewar babu wani yare a duniya da a yau yake da kalmomin da yake kalma miliyan daya babu wannan yaren kalmomi a ce takalmi a ce hula a ce riga zo karka zo je ka ina fata an gane duk wata kalma da ka sani ta Hausa in ka tara ta zaka samu 100 da wani abu ne duk da shi muke magana ka dauki Oxford dictionary ka duba daga farkon shi A har zuwa Z ko zuwa Z za ka kalmomin gaba ɗaya wasu yan dubbai ne kun gane wannan abin da nake nufi sannan ka dauki dictionary na likitoci ko na duk wani field da ka sani a rayuwa za ka samu kalmomin dubbai ne to in aka tara su gaba ɗaya kaf kalmomin turanci ba su kai miliyan ɗaya ba har yau har da sababbin kalmomi da ake kirkirowa haka faransanci haka indiyanci haka yaren china haka yaren ethiopia haka yaren hausa haka yaren kowanne irin yare babu wani yaren da ke da kalma miliyan ɗaya a duniya wannan bincike ne ya tabbatar da shi shi yasa da aka samu wani masani ma a Burtaniya ya ce wai ai turanci in hada da kalmomi na likitoci kun san akwai technical kalmomi wanda wasu suke amfani da shi a yaren aikin su misali jami'an tsaro suna da shi likitoci na da shi injiniyoyi kowa na da nashi sai ce in aka hada da waɗannan turanci kalmomin shi sun kai miliyan amma sai aka samu wasu manyan malamai wasu professors na turanci a Ingila suka ce karkari suka yi 1750 ne kun fahimci wannan abin da kyau to abin da yasa nake kawo muku wannan saboda ku gane me yasa Allah ya saukar da Qur'ani da Larabci amma Larabci a yau yana da kalmomi sama da miliyan 11 kun gane miliyan 11 ba fa miliyan 2 ba wallahi a ce ya ninka na turanci ko ya ninka na faransanci yana da kalmomi sama da miliyan 11 Larabci ne kadai zaka samu abu guda ɗaya yana da suna barkatai misali ka dauki zaki zaki wannan da Hausa dabban nan zaki tana da suna a Larabci ya fi guda 100 suna daban-daban kawai kisa dan kana karanta arba'una hadisan ko arba'una nawawi an abi hafsin daga baban hafsu to wane ne hafsu ne haka ake fassara wa yara islamiya sai a ce yana da ya hafsa to ba ita ake nufi anan ba shi wancan hafsatu ne akwai tu akwai ta almarbuta da dhamma shi kuma na hafsun kaga ba guda ɗaya bane ba shine zaki abi hafsin baban zaki ake nufi sayyidina umar kenan ina fata an gane to kaga al-asadu shine sunan da aka sani to amma zaki kada yana da suna sun fi guda 100 a larabci to abin da sana ka muku wannan fadhakir bil qur'ani Allah ce kai wa'azi kai gargadi da al-qur'ani al-qur'ani yana da wadansu abubuwa da har yau a duniya ana bincike ba a gano iyakan ilimin shi ba akwai wadansu bincike da wadansu malamai suke a jami'an Harvard wacce take Massachusetts a America dangane da fasaha da balaga da ke cikin Qur'ani akwai duk daga lokaci ya mazo ba mu da lokaci za mu bar shi abi ne ba shi zuwa gaba bari mu ƙara sayan fadhakir bil Qur'an Allah ce kai wa'azi kai gargadi da al-Qur'ani kaman ka ce wa Allah to suwa zan yi wa gargadin yace man khafu wa'id ga wanda yake jin tsoron azabata wa'id ai wa'idi sai a shafe wannan yawun din kai gargadi ga duk mutumin da yake jin tsoron azabata kuma dadin azaban Allah shine Allah ba zai kira wani ba da shaidar ƙarya a kanka ba duk abin da kai da kanka zaka tabbatar kai abin da kai da hannun kai ce kai inda ka je da kafa kafan ta ce kai abin da kai da bakin kai duk gaban kai su dinga magana ce ƙarya yake da mu akai to kai saka ce kunnan ka ƙarya yake akwai inda zaka je kunnan ka bai je ba duk inda ka shige yana wurin ko idonka ko ina fata an gane sannan ba Allah ne wazai ce ai jarrabawa ba wanda ya ci a mishi magudin jarrabawa babu wannan abu abinda ka aikata shi zaka samu balle ko kuma ka zo jarrabawa ma ka rena malami hankali an gane ko wata rana an zo za a rubuta jarrabawa to kun san lokaci a wajen exam sai a kawo maka abinda ba an karantar da kai bane ba saboda a gwada karfin basiranka aka zo za a yi jarrabawa sai aka ce yanzu shehu yana cikin aji kuma kusa za a samu matsala shehu yana cikin dalibai sai ga malamin yare yana mishi hankali shi abin da ya dauka amma jarrabawa ne kan abin da aka karantar da kai sai malami ya ba su paper wanda ba komai a jiki aka ce to wannan paper kai rubutu a cikinta ka dauka cewa kai soja ne duk daliban nan ku sojoji ne an je yaki an gobza an dawo to ka rubuta abin da ya faru tun daga farkon yakin har zuwa karshen yakin ta gona ba karamin wahala bane kaga kawai malami ne kirkiro wani abin da bai faru ba yace duk daliban nan kamar a ce cikin masallacin na za exam sai a ba kowa paper da biro ka rubuta cewa ko ki rubuta ke soja ce an je yaki gashi nan mun tafi an je an gobza ko kuma ka bada labarin abin da ya faru a cikin yakin da gumurzun da aka yi har aka dawo gida aka gama raba paper shehu ya duba ya duba sai aje paper yana ta kallon mutane da invigilators da wane ne duk suna yau shehu magana aka ramaka Allah ba za a yi ci a karku damu ina nan zuwa ni ma kowa ya gama rubuta jarraba an ba da awa ɗaya ko abin nan an gama ana ta karban paper sai ga nan shi ba komai a ciki sai malami ya tambaye shi shehu ai baka rubuta komai ba yace to ai mallan kace ne a rubuta abin da ya faru a yaki daga murzun da aka yi tun daga farko har karshe ni kuma ana zuwa sai aka kashe ni yace ban san abin da ya faru ba to kaga nan ya za a yi sai dalibai suka ce dole a bashi maki ya ji suka ce dan auren yaki a kokiza ana ya kamata mu tsaya insha Allah sai Allah kai mu gobe abinda muka karanta na daidai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah mana afuwa akwai waɗanda suka rubuto addu'o'i masu tarin yawa akwai wanda danta ya fita shekara 8 har yau ba labari ba sai inda yake ba akwai wanda suke neman shiriya ga yaransu akwai wacce mijinta ya shiga cikin halin jarrabawa suna buƙatar addu'a ga suna addu'o'i daban-daban da waɗanda suke da marasa lafiya da wanda suke da buƙatu dai daban-daban duk wanda ke da wata buƙata na alkhairi Allah ka sani Allah ka biya mishi duk waɗanda suke da wata damuwa nasu ko na ƴaƴansu ko na mazajensu Allah ka yaye musu duk waɗanda ba su da lafiya kuma a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya ya ubangiji muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala waɗannan kwanaki 10 ƙarshe da za a shiga Allah ka ba mu ikon ayyuka wanda za ka yadda da mu Allah ka mana tsari da sharrin shedan da kuma sharrin zukatanmu ka ba mu ikon ayyuka nagari cikin waɗannan kwanakin koda misali kina cikin kwanakin da ba kya sallah ki amfana da kwanakin wajen ibada za ki dauce ribiki ta wuri istighfari salatin annabi tasbihi karatun qur'ani ko me mutun zai yi koda mutun baya sallah baya azumi ya Allah ka amsa mana ibadunmu ka biya mana bukatunmu na alkhairi ya Allah wannan kasa ta mu Allah ka mata albarka Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka azurta mu da shugabanni na gari Allah ka shirar da mu zuwa ga hanya madaidaiciya ya Allah ka yaye mana damuwa Allah ka yaye mana damuwa Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi Allahumma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa qina sharra ma qadaita fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walaita ولا يعز من عليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المسلمين يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم